Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar vesico-vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance cuta ce dake aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman dake aiki da babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu dai.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar VVF wato yoyon fitsari.
Vesico-vaginal fistula turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa akan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu. Dan wannan connection bai warke ya toshe ba, sai kaga ya zama channel da wani abu dake can gangan zai yi ya biyowa idan ba abu mai girma da yafi girman ramin ba. Kuma kowa ya san ruwa, koda maimakon idan alura ne, idan ruwa yana nan gefe zai iya biyowa idan alura ya je koma wancan gefe. A bisa ga bayani da yanda zan iya yi muku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwan yoyon fitsari.
Me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari?
Abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai, amma mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro. Idan an yi ciki ba damuwa, abinda ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito, to idan ya zo da damuwa, to ko an zo an fitar da yaro, to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace. Idan zai in bai warke ya toshe ba, to sai ya warke bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace. Ta wannan rami ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullu.
Menene alamun wannan cutar?
Alaman shine na farko idan ya faru ne ta hanyar nakuda, wanda shine yawancin hanyoyin da yake faruwa, to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa, haihuwan kuma ya zo da larura. Kila yaro bai yayi girma sosai, bata iya haihu ba, ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku, yaro ya mutu. A bisa ga wannan ma sai aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata. To sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin aihuwa da ta yi, idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta, ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control, za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta. Idan ruwan kuma ainihin fitsari ne, za ta ji karne ko warin fitsari. Mafi yawanci yanda yake nuni kenan. Fitsari saboda sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karne din nan, an samu reaction ya koma ammonia. Ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum, yau da kullu yakan dan kona shi. Sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafahunta zuwa wajen farjinta. In bata samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa, kaman wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din, to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafa. To hanyoyi da dama kenan, amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi.
A cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar?
Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi. A cikin su kuma wanda yara kanana ne, wato teenagers, wanda basu gama girma ba suka yi ciki, yawanci koda yaro bai yi girma sosai ba, ainihin kugun da kasusuwan basu yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba, sai kaga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor. Idan kuma ba samu an yi relieving wannan obstruction da wuri ba, to sai kaga ya zama obstructive fistula saboda ciwon. Na biyu, idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne, idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia, to ana iya samu obstruction. Ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa, ta kasa haihuwa, kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba. Wani sa'i ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries, yakan zo wani lokaci da ciwo, that is injury to the bladder, wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari, wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries. A wasu kuma saboda ciwo ne kamar infection of the urinary tract, yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bulla rami har zuwa farjin mace. Muna ce da shi a turance watering can perineum. Ina iya samu namiji na mata shine zai kawo mata yoyon fitsari. Ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace, complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder. Idan ba gano injury din ba, a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba, to sai kaga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari. Ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray, that is radiation, cikin warkewa da narkar da kwayoyin cancers din yakan result in yoyon fitsari ma mace. To yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan.
To likita kai bayanin cewa mata masu kananan shekaru su ne suka fi kamuwa da cutar, musamman ma idan kugun su bai kwari ba suka dauki ciki wajen haihuwa. To kamar daga shekara nawa ne za a iya cewa eh mace za ta iya haihuwa?
Yanda zan bada wannan amsa shine a bisa doka Nigeria, mace ta zama adult da abunda ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara 18. To amma yawanci sai ka ga yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi, saboda sai ka ga yarinya yar 16 amma ga ta gamjejiya da jiki kaman wanda ta kai shekara 45. To irin wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikin sa ba, za ta iya haifar da yaro ba damuwa. Sai ka ga kuma mace tana da shekara 32 amma yar fitsa ita, to irin wannan koda normal size baby ta yi ciki, sai dai a yi awo sosai a duba, in ba za ta iya ba kada a bari ma ta shiga nakuda a yi mata tiyata fi da yaro.
Menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar?
Abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support, ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba. Nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga. Idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo. Idan kuma an zo an samu maganin, a bita da soyayyan nan da na fada, da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki, sai kuma ta je ta haihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata. Saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya ba da sa'a ya kama, ba hana ciki ake yi ba, in dai tana so ta haihu. Kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi. Laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba, an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba. Nan ne matsala yake.
Yaya ake jinyar wannan matsala ta yoyon fitsari?
Idan wanda ya faru ne bisa ga haihuwa, idan an je asibiti za a iya sa mata catheter, fitsari ya ta fita a cikin catheter. To in karami ne, ramin zai iya warkewa ya toshe. Bayan sati ɗaya biyu idan an cire catheter sai ka ga ba yoyon fitsari kuma. Amma in tsoho ne, tsohon yoyon fitsari ne, to ko ka sa catheter dai ka sa mai kangi, ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba. Amma ramin ba zai toshe ba, domin ramin ya balaga, so ya zama permanently, yanda in an huje kunne da za a sa ɗan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba. To aka wannan tsohon yoyon fitsari yake. To irin wannan sai an yi mata tiyata, akan rufe shi. Idan kuma Allah ya ba da sa'a da nasara ya kamu, sai ka ga ya rufu. Bayan an ya rufu, in an cire catheter, sai ta za ta yi fitsari da kanta, fitsarin ba zai ta yoyo da kanshi ba. Daya daga cikin hanyar na jinya kenan. Idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai, kaman an yi tsohon abu ne, ko kuma an yi gyara sau daya bai kama, an yi sau biyu ba, an yi sau uku bai kama ba, ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen, a yi mai shinge a zo a rufe shi ya gagara, to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin. To idan an yi wannan, akwai catheter da hanyoyin zamani da ake likewa, yanda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda damuwa a ta anus, wannan shi ma treatment ne, amma shi treatment ne na wanda ya lalace sosai. Aka mutum zai zama da wannan managing din fitsari da kanka, ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba.
Wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti.
Jan hankali da zan yi a nan shine kada mu boye abu ne ke damu. Koda mutun da yake da ka san za ka yi shawara da shi na can ciki to ka neme ce wance kaza ko wani kaza kai na gani abu fa ban gane ba to daga nan ka fara neman solution na problem kenan daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin bayan fage a je nan a je can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tsufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama din da an fito da wuri da kata tashi kada ma yin karami ne zai healing da kanshi
kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Ba mu mai hoje da ke a sai da ke a kace duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuci